yaya labarin al'umma gabata tare da abokan gaban su wa'inda ta wuce kafin ku yaya alaka tsakanin mutan ƙwarai da wanda ba mutanen ƙwarai ba hadha bayanul linnas wa hudan alqur'ani shiriya ne wa mau'izatun kuma gargadi ne a hudan wa mau'iza wa azide da gargadi sannan alqur'ani bishara ce ga masu tsoron Allah hudan alqur'ani shiriya ne wa mau'iza kuma gargadi ne amma lil muttaqin ga masu tsoron Allah madaukakin sarki Allah ce wala tayinu kada ku yi rauni bi sababi ma jara saboda abin da ya gudana kasantuwar an samu shahada na mutum 70 a cikin ku kar wannan ya sanya lagon ku kare wala tahzanu kada ku yi damuwa wa antumul a'launa ku ne kuke da nasara ku ne madaukaka in kuntum mu'minin idan kun kasance kun yi imani saboda al'aqiba wan nasr lakum ayyuhal mu'minun karshe da nasara na gare ku ya ku mu'minai anan akwai nau'in ban hakuri da Allah madaukakin sarki wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da ma sauran mu'minai baki daya kada mutun yayi tsammanin cewa rayuwa na dawama akan hali daya malamai suna cewa dawamul hal min al muhal dawamar hali daya yana daga cikin abin da yake korarre ne kada mutum ya dauka cewa a rayuwar shi abin da zai bukaci gani bai daya kullun saukin rayuwa Allah shike jarraba bayin shi da abin da ya shiga dama yau idan ubangiji ya kaddara kai nasara gobe zai kaddara ai nasara akan ka lokacin da kai nasara aji ne daga cikin azuzuwan jarabawa lokacin da aka yi nasara akan ka aji ne daga cikin azuzuwan jarabawa kuma kowanne aji ka samu kanka abin da ake bukata kai fasu kai nasaran jarabawar da za a zauna a cikin wannan ajin mun fahimta babu wanda suka fuskanta rayuwa mawahalci ya kamar manzanni tsiran Allah da aminci tabbata gare su shi yasa manzo Allah yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsal wanda suka fi mutane fuskanta rayuwa sune annabawa sannan masu bin su a fagen imani sannan masu bin su a fagen imani shi yasa ubangiji ya kaddara wa rayuwa abubuwa guda biyu ya zama jin dadi da rashin jin dadi duk lokacin da jin dadi ya same ka a rayuwa ana son ka yarda ka amince ba wanda ya sabbaba jin dadin gare ka sai mahaliccin ka shi ake son ka mai da godiya zuwa gare shi idan ka samu kanka a yanayi maras dadi abinda ake son ka fahimta ba wanda ya kaddara tasirantuwar rashin jin dadi gare ka in ba ga Allah madaukakin sarki ba to sai ya zama duniya ta kan bijiro ma halaye guda biyu hali na jin dadi da kuma hali na rashin jin dadi amma gobe alkiyama babu hali irin wannan kaifi ɗaya ne ko dai mutun ya rayu cikin jin dadin da baya da karshe ko mutun ya rayu cikin akasan haka to kuma wannan ya rage ga mutun faman sha afal yu'min wa man sha afal yakfur wanda ya so yi imani wanda ya so yi kafirci idan har mutum yana ganin cewa jin dadin duniya zai shagaltar da shi daga barin bautawa Allah madaukakin sarki mutum ya duba ga jin dadin duniya mai karewa ne amma jin dadin gobe alkiyama shine jin dadi mustamir haka nan idan mutum ya samu kanshi a cikin halin babu to kada ya zama zai yi rayuwa irin tarasa tarasa ya zama shan wahala da kuncin rayuwa a nan duniya ya shagaltar da shi ya ki bautawa Allah madaukakin sarki to sai ya zama can din ba zai maso ba Allah sai in yamtaskum qarhun idan raunuka da suka da sara ya same ku faqad masal qawm qarhun mithlu to su ma wadancan mutanen abokan gaban ku irin wannan ya faru gare su ma'ana in kuntum kad asabatum jirahun wa qatlun idan raunuka da kisa ya faru gare ku to su ma abokan gaban ku irin wannan ya faru gare su shi yasa Allah ke magana cewa watlikal ayyamu nudawiluha bainan nas wadannan kwanaki ne da muke zagaya su tsakanin mutane wadannan su yi nasara gobe wadancan su yi nasara haka al'amarin ke tafiya amma karshe aqiba tana tabbata ga mu'mini ne watlikal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu allazina amanu saboda Allah madaukakin sarki ya fayyace waɗanda suka yi imani na gaskiya wa yattakhidha minkum shuhada Allah ya rike shahidai a cikin ku wallahu la yuhibbu zalimin Allah madaukakin sarki baya son azzalibai ma'ana yakan yi musu sakamako irin sakamakon zalunci da suke in ba dan haka ba Allah madaukakin sarki ya san su wane ne masu imani ya san waɗanda ba su da imani amma ta hanyar jarabawa irin haka anan ne ake bambance zare da abawa anan ake gane sabati da kuma ƙarfi imani na gaskiya anan ake jarabawa waɗanda ba haka ba har kullun an faɗa cewa bil imtihan yukarabu al insan aw yuhan ta hanyar jarrabawa ne mutum ke samun daraja na akarrama shi a daga martabashi ko kuma a zubar da daraja shi warwas da za a bar mutane karazibe ba tare da jarrabawa ba ba ka iya gane mutumin kirki daban-daban wanda ba mutumin kirki ba yanzu idan ka dauka ko jarrabawa da ake a cikin aji yaya ake gane masu kokari da wanda ba su da kokari ta hanyar jarrabawa amma da za ka bar mutane kowa tambaye shi za ka yi idan an yi lacca ka gane kowa zai ce ya gane hatta wanda bai gane ba zai ce ya gane to amma idan ka ce rubuta mun fahimtar ka anan wurin to nan za ka iya gane cewa ya fahimta ko kuma bai fahimta ba da haka sai Allah madaukakin sarki da ya halicci mutane ya zuba su a ban kasa to sai Ubangiji zai yi musu jarabawa shi kam ya san wane ne ya cancanta ya sifantu da sifatar imani wane ne aka san haka amma yayi haka li ya'lam Allahu allazina amanu saboda Allah ya fayyace su wane ne suka yi imani ya bayyana su akan idandunan mutane waya takiza minkum shuhada sannan kuma a cikin ku ne Allah zai riki su waye za su yi shahada waɗanda za su rasu wajen daga addinin shi wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimai wali yumhisa Allahu allazina amanu saboda Allah madaukakin sarki ya tace waɗanda suka yi imani wa yamhaqa al-kafirin ya kuma halakas da waɗanda suke kafirai ne wannan kuma saboda bijirewa da da'awar da manzanni tsiran Allah da amince tabbata gare su suka zo musu da ita Allah ce am hasibtum samani kuke am tadkhulul janna cewa za ku shiga aljanna walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum tun kafin Allah madaukakin sarki ya fayyace wanda suke jihadi a cikin ku wa ya'lamu as-sabirin tun kafin Allah madaukakin sarki ya fayyace su waye masu hakuri ma'ana ahasibtum an tadkhulul janna amma ni kuke a ce za ku shiga aljanna walam tubtalu bil qitali wash shada'idi ba a jarrabe ku da yaƙe yaƙe da tsanance tsanancen rayuwa ba ma'ana ba inda za a yi mutum ya shiga aljannar Allah madaukakin sarki fa ce Allah ya jarraba shi shi yasa annabi yake cewa ashaddun nasi bala'an al anbiya thumma al amsal fal amsal wanda suka fi mutane fuskantar wahala a rayuwa annabawa sannan masu bi musu a fagen imani sannan masu bi musu gwargwadon imani da mutum yayi gwargwadon jarrabawa da Allah madaukakin sarki zai yi masa shi kuma Allah yana jarraba bayin shi gwargwadon yanda ya so ya ga dama ba Allah zai yi ma jarrabawa bisa yanda kake tsammanin jarrabawar ba kai dai fatanka da burinka ko yaya jarrabawar ta zo maka kai addu'a Allah ya ma muwafaka kana daga cikin waɗanda za su ci jarrabawa to sai Ubangiji madaukakin sarki ke faɗa cewa wali bani sallahu alladhina amanu wa yamakal kafirin am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum tun kafin Allah ya fayyace masu jihadi a cikin ku nan yana yiwa jihadi ne da gangan jiki ya zama jihadi da mutum zai dauki takobi ya ki abokan gaba zai iya yiwa jihadi ne da dukiya zai iya yiwa jihadi ne a ilmance ta kowace kafa da za ka tsayu domin yada addinin musulunci wannan jihadi ne to za ka samu jihadi da fadin ma'ana yana da bukatan hakuri da sabati shi yasa sai Allah ce wa ya'lamu as-sabirin saboda Allah madaukakin sarki ya fayyace su wane ne masu hakuri wannan kuma hakuri da nau'o'an shi guda uku abu na farko mutum ya yi hakuri ya bauta wa Allah madaukakin sarki bisa yanda Allah yake so abu na biyu mutum ya yi hakuri daga barin sabawa Allah duk yanda ran shi ke sha'awan ya sabawa Allah abu na uku mutum ya yi hakuri da halin da ya samu kanshi a ciki ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki a bisa sunnar shi abinda ya sunnanta tsakanin shi da bayin shi baya kallafa wa rai face abinda ran za ta iya to duk abinda Allah madaukakin sarki ya kallafa wa bawan shi Allah ya san bawan zai iya shi yasa to mutum ya yi hakuri ya bauta wa Allah a bisa tsarin da Allah madaukakin sarki ya tsara misali ka dauki al'amarin sallah lokacin da aka yi isra'i da manzo sallallahu alaihi wa sallama aka yi miraji da shi farkon abinda aka farlanta mar salloli 50 salloli 50 haka manzo Allah ya tawo da wannan sallolin har sai da ya samu sayyidina Musa alaihi salam yace mai ubangijin kai farlanta ma yace salloli 50 yace ba za ka iya ba don na jarrabi al'umma ta banu isra'ila sun ci al'umma ka juriya da abinda bai kai haka ba amma sun kasa ka koma wurin Allah madaukakin sarki ka roki ya khaffafa maka a sauƙaƙa ma manzo sallallahu alaihi wa sallam ya koma aka rage biyar ya sake dawowa wajen annabi Musa alaihi salam ya sake maimaita mar abin da ya fada karshe ne manzo Allah bai gushe yana kai kawo tsakanin annabi Musa alaihi salam da ubangijin shi ba har sai da ya kai kawo har sau tara na karshe shine aka ce ga sunan salloli biyar ku je ku yi su amma wanda ya za a bashi ladan sallah 50 lokacin da ya dawo wajen annabi Musa yace ga abinda Allah madaukakin sarki ya gaya mini yace a al'ummar ka ba za su iya ba domin na jarrabi bani isra'ila da abinda bai kai wannan ba sun kasa ko ma a rage ma anan ne manzo Allah ce na koma zuwa wurin Allah na koma har kunya nake ji kuma ai saboda kasawar ka ta kai kasawa ya zama daga guda 50 an dawo biyar din ma ba za ku iya ba mun fahimta amma duk da hakan an ce in an yi sallah biyar din za a ba ladan sallah 50 to ka duba ka ga mutane yau yaya ake dabi da sallar ka duba ka ga yadda ake dabi da salloli biyar kaddara da 50 din ake yi ya za a yi da al'umma a yau yadda al'umma ta kai matuƙa wajen rauni wanda kamata dukkanin wani musulmi ya yi tsaye wanda ka cewa bai yarda ya sunnanta wa kanshi sallah shi kadai ko kuma ya ganganta barin sallah jam'i sai an yi sallah an kari sannan ya je ba amma yanzu wanda shi aka sun fi yawa za ka samu mutum zarafin shi yake na duniya a yi sallan bai koda mu ba alhali koda wani aiki kake na ibada aka kira sallah matuƙar baka bar wannan aikin ba ka je kai sallar maimakon a rubuta maka lada laifi za a rubuta maka ka kaddara lokacin da aka kira sallah karatun alƙur'ani kake yi kana karanta zancen Allah abinda ake umartar ka ka daina karatun alƙur'anin ka tafi sallah hayya ala salati hayya ala falahi idan mutum bai daina karanta alƙur'anin ba laifi za a rubuta maka to in ka dubi alaƙar mutane da sallah a yau za ka samu akwai buƙatar haƙuri ƙwarai da gaske amma wani al'amari wanda ubangiji ya masa muwafaka ya datar da shi ya saba wa ran shi sallah cikin jam'i hankalin shi na tashi duk lokacin da ya sallah shi kadai ko ko lokacin da ya san babu inda zai je ya riki sallah jam'i sai dai shi kadai zai yi wannan amma wani mutumin bai koda mu ba akwai wanda da zaka tambaye shi ya gaya ma gaskiyar abin da ke faruwa a rayuwar shi rabon da yace ya samu full jam'i wallahi sai mutum yace maka ya mance yau a ce da shi aka kabbara sallah kuma aka sallame da shi za ka samu wani bangaren yake samu babu abin da ya sanya haka illa sakaci irin nashi in ma akwai tunanin ya je masallacin dan wani ba zai yunkura zuwa masallacin ba har sai lokacin da ya ji an yi iqama sannan zai dauki buta akwai bukatar ya zagaya amma tun da zuba yi ba za ka samu kafin ya zagaya ya zo yi alwala watakila ya rasa raka'a biyu ko uku wani kuma za ka ga ya tsaya jan kafa shi da kai kawai ya ma taho wayar ya taho sallar da waya a hannun shi na dubawa kuma sallah ake yi to wannan dole mutum ya zama mai hakuri a bisa abin da Allah madaukakin sarki umarce shi da idan ka dubi azumi da aka fallanta babu ko shakka akwai as-sabr wal musabara a cikin azumi sai an yi hakuri an yi juriya domin jiki yana ji irin yanda jiki ke ji haka ake son zuciya ita ba ta ji wani ya dauka kawai qadiyan azumi qadiya ce tsakanin azumin da kuma gangan jiki yanda gangan jiki zai ji kishirwa jiyunwa saboda mutum ya hana wa kanshi cin abinci ya hana wa kanshi shan abin sha da sauran bukatun da shari'a ke kidan yasu a matsayin cin abinci ko kari azumi wanda ba haka kadai ake bukatar a ga mutum ba a'a ana bukata hatta zuciyar shi ya zama mutum yayi nisa daga barin ayyukan safo kowane iri ne yanda mutum ke jajircewa ya kaurasewa abinci da abin sha a kowane hali ko da ko ba a ganin shi haka ake da bukata ya kokarin kaurasewa dukkan wani aikin sabo ko da ko babu wanda baya gane shi za ka samu saboda abin da zuciya ke dauke da shi na imani mutum yana azumin yana jin yunwa yana jin kishirwa zai iya kuya a wurin da ba mai kallon shi sha ruwa ba wanda ya sani to amma dai yana da yakini a ran shi ya san Allah madaukakin sarki na kallon shi kuma ya san Allah zai hukunta shi wannan fargabar haduwa tsakanin shi da ubangijin shi shine abin da zai hana shi in ya kade ta ba zai kare azumin shi ba to har idan tsoron Allah ka ya kai wannan matakin dan me zaka boye kuma a gefe guda tana sabawa Allah madaukakin sarki ina fata mun gane wani zaka samu zai sabawa Allah madaukakin sarki da idaniyar shi wannan ta hanyar kallon fina-finai hanyar kallon fina-finai wanda Allah madaukakin sarki bai yarda ya kalle su ba wani zai rika sabawa Allah da kunnen shi ta hanyar jin sauti wanda bai dace a shar'ance ko kuma ka ce haramun ne jin wannan sautin wani zaka samu yakan karanta abin da zai karanta da idanun shi yakan yi kokarin boyo mutane sai dai abin da ya manta idan ya boyo mutane ba zai boyo Allah madaukakin sarki ba shi yasa Allah ke magana cewa am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin haka Allah ke fada cewa am hasibtum an tadkhulul janna suratul baqara kuna tsammanin za ku shiga aljanna walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum tun kafin misalin al'ummar da suka wuce kafin ku ya same ku wanda mastatumul ba'sa wa barra tsananin wahala da kuncin rayuwa ya shafe su ya lutsa da su wazulzilu an girgiza su matukar girgizawa hatta yaqulur rasul walladina amanu ma'ahu matalla har yanzan manzo da wa'inda suka yi imani tare da shi su rika fada cewa mata nasrullah yaushe ne taimakon Allah madaukakin sarki Allah ce musu ala inna nasrullahi qarib ku sani lalle taimakon Allah madaukakin sarki ku sai yake ba nesa ba kuma haka Allah ke giya wa bayin shi mu'minai cewa alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu tsammani kuke an yutraku ko mutane tsammani suke an yutraku za a kyale su kawai an yaqulu amanna wa hum la yuftanu kasantuwar sun ce sun yi imani sai a kyale su babu jarrabawa don fayyace imanin su na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba Allah ce wa laqad fatanna alladheena min qablihim haqiqa mun jarrabu wanda su wuce kafin su fala ya'lamu annallahu alladhee sadaqu da sannu Allah zai fayyace wanda suke da gaskiya a cikin imanin su wala ya'lamu annal kadhibeen da sannu Allah madaukakin sarki zai fayyace wanda suke makarita ne ba masu gaskiya ba Allah ce wa laqad kuntum tamannawul mauta haqiqa kun kasance kuna burin mutuwa min qabli kafin yanzu ko min qabli an talqahu kafin ku hadu da mutuwar fa kad ra'aytumuhu wa antum tanzurun ga mutuwar yanzu kun ganshi kuna kallon shi hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la tamannu liqa al adu wa sallallahu al afiya fa idha laqitumuhu fasbiru wa alamu anna lil jannati tahta zilal siyu Imam Bukhari ya kada hadisin da Imam Muslim yace la tamannu liqa'al aduwi kada ku yi burin haduwa da abokan gaba dan zaka ji wasu a bisa karancin tunani da rashin hangen nesa sai ka ji mutum na cewa Allah ya kawo bala'i shi a iya tunanin shi kamar mutane za su kwanta ta yin daga dama da su bai san kinki la'i da musifa na Allah madaukakin sarki yanda yake ba ka duba adawa da samudawa sune al'umma mafi karfi a tarihi wanda alqur'ani ya ba labarin karfin su da kuma yanda suke da jin kansu har ma suna cewa man ashaddu minna quwwa haka alqur'ani ya hakaito amma da bala'in Allah ya same su ya karshen su ya kasance to manzo Allah ce la tamannu liqa al adu kada ku yi burin haduwa da abokan gaba wasallallahu al afiya ku roki Allah madaukakin sarki ya bayar da zaman lafiya cikin al'umma amma fa idza laqaytumuhum idan hali ya kama an hadu da abokan gaba manzo Allah ce fasbiru in hali ya kama kun hadu da su fasbiru ku yi hakuri ku nemi taimakon Allah madaukakin sarki wa alamu anna lil jannati tahta zilal siyuf ku sani cewa aljanna na karkashin inuwoyin takubba na'am
wa ma muhammadu illa rasul قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه
duk wanda ya juya akan diddigen shi yace addinin ba zai yi ba ya fasa falan yadurra Allah shay'a ba zai cutar da Allah madaukakin sarki da komai ba wasa yajizillahu shakirina da sannu Allah madaukakin sarki zai yi sakamako ga masu godiya gare shi to anan wurin sai ya zama idan an ce Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama an kashe shi sai ya zama walahu iswatun bihim fi risala zai zama yana koyi da manzannin da suka gabace shi wajen isar da sako wafi jawazul qatl yalin da cewa kwarai shi ma mutum ne a iya kashe shi a lokacin da ibnu abi najih ne yake cewa anna rajulan min muhajirin wani mutum daga cikin mutan madina daga cikin mutan makka marra ala rajulin min ansar ya wuce wani mutum daga cikin mutan madina wa huwa yatashahhadu fi damihi yana jan jini ma'ana an yi masa rauni kazamar rauni fa qala lahu sayyidi da shi ya fulan ya kai wani ashaurta anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam kad kutila ko ka san cewa manzo sallallahu alaihi wasallam an kashe shi fa qala al ansari sai shi mutumin madinan yace in kana muhammadun sallallahu alaihi wasallam kad kutila faqad ballaga idan ko har manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an kashe shi to ya isar da sakon da Allah madaukakin sarki ya umarce shi isar da shi mun fahimta wani fikihu ne mai kyau ya kamata mutane su fahimta shin wa'ancan mutanen me suke kokarin dauka na matakin kisa akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda isar da sako da yake yi to Allah madaukakin sarki ba zai anshi rayuwar annabi ba sai bayan kammala sakon da ya turo shi dan wannan sakon shi yasa lokacin da manzo Allah ya isar da sakon shi Allah ya saukar mada al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina an saukar mada wannan ayar ranan jumu'a da yamma a arafa hajji shi na bankwana a lokacin da annabi ke yawa sabai cewa sakon da Allah ya turo da shi zuwa gare ku na isar suka ce ka isa ya daga ya tsaye cewa to Allah ka zama shaida ya sake magawa gaba cewa sakon da Allah ya turo ni in isar da shi zuwa gare ku na isar suka ce ka isar yace to Allah ka zama shaida to shine sai yake cewa in ko har an kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa bal ballag manzo Allah ya isar da sako dan haka faqatilu addinikum yanzu ya rage na ku ku yi fada don addininku mun fahimta ku yi fada don addininku shi yasa lokacin da aka bada sanarwa cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasu a lokacin sahabbai sun shiga cikin wani hali sun shiga cikin damuwa duk lokacin da za ka yi tunanin zafin rasuwar da aka yi maka mahaifinka ne ya rasu mahaifiya ce a miji ne ya rasu mata ce ɗa ne ɗiya ne malami ka ne ya rasu ɗalibanka ne ya rasu abokinka ne duk yanda kake ganin wani makusancinka ya rasu mutuwa ta yi ma zafi ka tuna da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da aka ce musu manzon Allah ya rasu babu wani so da kake yi wa naka irin san da sahabbai suke yi wa annabi ba a taba samun al'umma da ke son wani mutum so na gaskiya son da ya tsara da zukatansu kuma Allah ma shaida ne kamar san da sahabbai suke yi wa annabi da haka da labari ya same su cewa manzon Allah ya rasu sun shiga cikin wani hali anan ne har Umar dan Khattabi Allah ya dade shi yake cewa duk wanda ya kada cewa Muhammad ya mutu to lalle zan saba mar zan dauki mataki akan shi yace Muhammad ya tafi munajati tsakanin shi da ubangijin shi kamar yanda annabi Musa alaihi salam ya tafi munajati tsakanin shi da ubangijin shi a lokacin Abubakar ya fito wasu anguwanni al-awali yana da iyali a can wurin ya dawo ya iske labari mai tada hankali ya shige ya iske manzo Allah a rufe a cikin mayafi idan ya fuskan shi ya sumbance shi yace masqibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah kana da tsafta kana da rai haka nan bayan ka mutu yace mutuwa dai wanda Allah madaukakin sarki ya alƙawarta za a yi ce kai ya Muhammad yace na tabbata Allah ba zai sake dandana maka wata mutuwa bayan wannan ba to lokacin da ya fito waje sahabbai na wani hali Umar na ta fada Allah ya dade shi hankalin shi ya tashi a daina cewa manzo Allah ya mutu manzo Allah Abubakar ya ce masa saurara Umar da ka saka wannan mutuma sai karanto wannan aya wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a sai ga sahabban manzo Allah sharaf sun kama aya suna mai bitawa kuma da ce wallahi sai yaji kamar bai taba sanin wannan ayar alqur'ani ba sai da abubakar ya karanta ta mun fahimta saboda shiga yanayi to amma sahabban annabi sai suka yi hakuri wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin da sannu Allah madaukakin sarki zai yi sakamako ga masu godiya gare shi wa ma kana li nafsin baya yiwa ga wata rai an ta muta illa bi iznillah a ce ran za ta mutu ba ce da iznin Allah madaukakin sarki kitaban muajjala lokaci ne wanda yake rubuce anfasun ma'duda numfashi ne a gidanye ba yanda za a yi mutun ya mutu face duk abinda Allah ya kaddara zai kammala wata hikima ta Allah ba manzo ba hatta kai mutum mai fara kula da Allah ya halice ka duk abinda ya shata za ka yi a duniya sai ka yi ba wanda zai shiga aikin ka ba ka shiga aikin kowa mun fahimta duk wani aiki da ka sani baki iyana ka za ka yi ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki idan an karasa wannan aikin daman ubangiji ya kaddara karashin aikin ba naka bai na wani yau kaddara ginin masallaci aka zo ana yi kai ke bada kuɗin ana yi sai ka rasu sai wani mutum ya tire a ajihun shi ya bada kuɗin a ci gaba da gini Allah ya sani ya kaddara abinda za ka iya kai bakin kuɗinka ka ɗora sauran na san ba aikin ka bane aikin wani ne a'a idan birkiloli da leburorin da za su yi aiki da ƙarfin su suka yi bakin abin da suka yi sai Allah ya kaddara an san ran wani a cikin su dama Allah ya kaddara bulan da zai dora simintin da zai dauka duk aikin da zai yi bakin abin da zai yi kenan sauran aikin ba shi zai yi ba kaga kenan babu wanda zai rasu face sai idan kwanan shi sun kare to don haka kasantuwar mutum ya jahilci yaushe ne kwanan shi zai kare to sai ya zage dan tsiyaye abin da ya kamata yi wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitabun muajjala shi yasa ɗaya daga cikin magabata an yanke mara hukuncin kisa wasu sun are sun yafe a gefe guda cewa ba za a kashe shi ba wasu kuma sun are sun yafe a gefe guda cewa sai an tabbatar da wannan kisan wanda ke cewa ba za a yi kisan ba suna ganin za a kashe shi da laifin shi wanda bai tabbata ba masu ganin cewa a sai an kashe shi suna ganin laifi ya tabbata waɗancan ƴan mai da hannun agogo baya ne shi ake muhawara akan shi amma yana dariya maimakon a ga hankalin shi ya tashi sai ake tambaye shi me yasa kake dariya sai ce yana mamakin mutanen da ke kokarin su kauda abin da Allah ya kaddara aka ce kamar yaya yace idan lokacin mutuwar shi yayi waɗancan da ke fafutukar kar a kashe shi abin nasu bai kauce wa kaddara ta Allah madaukakin sarki sai ya mutu idan ko ubangiji bai hukunta cewa kwanan shi ya kare ba wancan da ke hankoran a kashe shi bai yana da sauran shan ruwa a duniya ba zai mutu ba to kaga idan mutum ya san haka sai ya ammala hisabin shi ya san daga ina yake kuma yanzu a ina yake sai ya san me zai fuskanta nan gaba shi yasa Allah ke magana cewa wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab babu wani mutum da za a raya shi ya yi tsawon rai ko ko wani mutum da za a takaita rayuwar shi face abu ne a rubuce an fasul maduda to sai dai ubangiji yakan sanya wa rayuwa albarka wani zaka ga an raya shi rayu shekara 100 shekara 100 da soriya har mutum ya rayu ya kai fagen da zaka ji ana cewa a anguwan nan dai yanzu ba a tsammanin mai shekaru kamar wani ko kuma wance haka Allah ya rubuta tun farko wani zaka ga ya taso da karantashi da karazana cikin mutane sai ubangiji ya takaita rayuwar sai ya ansa kowanne a rubuce shi a cikin littafi akwai asbab na a mutu da suke faruwa da yawa amma idan ubangiji bai kaddara za a mutu ba sai ga an tsallake ba a mutu ba akwai matakai da ake bi na zaman lafiya gudun kada a mutu amma idan ubangiji ya kaddara ajalin ya zo sai a mutu mun fahimta da kyau to da haka mutum ya zama bai mai da al'amarin shi zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ke magana cewa huwa allazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala shine wanda ya halice ku da tabo asalin babanku Adam alaihi salam Allah ya halice shi da tabo thumma qada ajala, sannan ubangiji sai ya hukunta abinda zai hukunta na ajali, wa ajalun musamman inda ajali wanda yake abin ambatona ga Allah madaukakin sarki. Mutum ya sani tun lokacin da maniyin shi zai shiga cikin mahaifa, mala'ikan da aka wakilta wa mahaifa za a sanya rubuta duk abinda zai rubuta, to anan ne hatta ajalin mutum za a rubuta, iya shekaru da mutum zai yi, iya numfashi da mutum zai yi, dukkan abinda zai samu a duniya da abinda zai same shi Allah madaukakin sarki ya rubuta, lokaci kawai ake jira. Shi yasa sai kaga wani an ce maka ai ya rasu babu sababi, wani za a ce maka hira ake da shi sai aka ga ya kwanta, wani za a ce maka a da kwanciyar bacci shikenan, wani kuma sai ubangiji ya alakanta rasuwar shi da wani sababi daga cikin sabubba, yanzu nan zai tashi ketar titi shikenan sai aka dai sai ya mutu, har ka ji mutun na cewa na da ya sani da bai tashi ba a afiya zaka da abin da Allah ya kaddara. Ubangiji ya kaddara zai bar duniya a wannan ranar, baka da yanda ka iya yi, mun fahimta? Ko kuma sai ka ga wani kamar ya san abu kaza zai faru, da ya tafi da shi zai abu kaza, ubangiji ne bai kaddara abin da ya same shi ba. Bana manta wata rana na je Kano na dawo, sai na shigo tasha, sai na samu kujerar baya irin J5 din nan, mata ne guda uku sai wani namiji guda daya, mun fahimta? Mata ne guda uku sai wani namiji guda daya, nan kuma sai na samu maza ne, a can mata ne guda uku sai namiji guda daya, nan kuma sai ya zama dukkansu a mata ne. Sai na zo zan zauna, in na zauna kenan mun zama nan mata guda uku sai ni namiji guda daya. To sai nace to abinda nake gani da waccan macen ta taso ta dawo nan sai su zama su hudu dukkansu mata, ni in koma ta. Wata na daga baki sai ta ce masa sanu dan gidan sarki musulmi, wallahi alazim, mana in zaka shiga mota ka shiga mota mu tafi, ba fa motar ka bace sai ka mutane iya yi kaza kaza kaza, wallahi kan zurban ce mata ba, sai surutun ta ta kare. Masu tsora fasinjoji aka ce mun malam ya hakuri au mu tafi da ruwa ce, nace musu akwai wanda nake jira, Allah ya taimi ni ba wanda nake jira, kawai dai ni naji babu dadi ina kyamar in zo in zauna kusa da su cinya da cinya, kawai tunanina gara in ta baya ta shigo a ce dai namiji ne za mu hada ta fada da shi. To kuma muna nan sai ga wani ya zo sai ya hau motar, sai suka tafi motar ta baya da ta zo na hau daidai nan mun tara nan muka iske wani mai kifa ya fito sun buga mar, wallahi ana zarar su haka wasu mutu wasu kuma suna wayi a cikin wannan motar. Shine sai wani daman na iske suna jira saboda su uku ne a wannan lokacin, sai ke ce mun malam ka gane wannan motar da ke na gane, sai ce Allah ya kaddara ba za a yi hadarin da kai ba, nace maka haka ne, sai ce amma lokacin da ka faɗi wannan magana har ma mun ji ban daɗi, nace ubangiji ya kaddara hakan zai faru, ni dai kawai na ji babu daɗi a raina in zauna kusa da su da sun yi da sun yi adalci, ni in koma wajen maza ƴan uwana ita ma waccan ta fito ta dawo wajen mata ƴan uwanku. To kaga anan Allah madaukakin sarki bai kaddara za a yi aksa din da ni ba, da ubangiji ya kaddara bayan da za a yi ni ma shiga sani. To haka rayuwa take, ma asabaka lam yakul liyukhti'aka, duk abin da ya same ka Allah bai kaddara wannan abin zai kaushe maka ba, wa ma akhta'aka, abin da ya kuskure maka lam yakul liyusiba, dama Allah bai kaddara wannan abin zai same ka ba. Idan ba ku manta ba, wani lokaci ina ga abokan karatu na gani a wata mujallata al-bayan, mutum ne yayi aiki a gona ya koma gabar teku yana wanke hannu bisa kaddara ashe akwai kada a kusa da wannan wurin, wannan kadan sai kama shi, mutane aka yi ta taslimi la ilaha illallah subhanallah subhanallah, ya za iya wa zai shiga ruwan dan ya kwato shi, ana kallon mutumin gaya nan a bakin kadan ya tafi da shi har aka daina ganin shi, ashe wata kaddara ta Allah, sai da ya tafiya da shi mai nisa ya je wata gabar ruwan kuma sai ya sake shi kamar ya gyara shi yadda zai kama shi, sai mutumin ya tashi ruga kuma. Wanda ɗabi'an kada in ya kama abu zai yi ta juyawa da shi a ruwa da ƙarfi har sai ya tabbata abin ya makauta sannan kuma sai ya hadi wannan sakin da yayi masa mutane su ma suna aiki a gonakin su aka hangida mutun nan a bakin kada mutumin ya tashi rubu ake masa alasan barka ana murna diggar wani ka a jiki ya zauna ya nutse ya dawo hayyacin shi aka bashi abinci ya ci yanzu kokarin ya za a mai da shi ya sake dawowa jikin ruwan ya wanke abin da ke jikin shi a shekadan nan kuma ya sake kama jiki ya zafe da wannan kaddara bahaushe na cewa wanda mace ya ci za ko tun ma gani tsoro ki wani mota sai accident da shi aka dauko mota dauke shi wala biya saboda ya ga abin da ya gani ba zai tafi yin ba sai a mota aka zo da mota sai cewa wallahi ba zai hau ba to amma wannan mutumin Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa kadan shi ne ajalin shi amma yana da sauran abinci sauran lomomi wanda bai cinye su ba dan haka dole sai ya cinye wannan lomon ba wanda zai cinye masa amma dai shi kuma abincin kadan ne to da haka ake son bawa ya kasance mai fuskantar kaddara ta Allah madaukakin sarki ya zama runguman kaddara abin da ya masa dadi ko kuma bai yi masa dadi ba nam iki shawa ka ayyin min nabiyyin qutil nan ne ko wama kanin karanta ku wa ka ayyin min nabiyyin qutil da yawa daga cikin annabawa waɗanda an kashe su ko ko wa ka ayyin min nabiyyin qatil da yawa daga cikin annabawa wanda yayi yaki ma'hur biyuna tare da shi akwai jama'ar shi kathirun suna da yawa amma fama wa hanuli ma asabuhum fi sabilillah basirauni saboda abin da ya same su wajen daga addinin Allah ba wa ma ba'ufu basirauni ba wa masakanu basu kalkasar da kai ko su bada kai bore ya hau ba wallahu yuhibbus sabirin Allah madaukakin sarki yana son masu hakuri abin nufi anan duk lokacin da wata karisa ta same ka to kar ka zan mutum mai tsebe tsammani kar ka zan mutum mai yanke kauna ka zan mutum mai hakuri da jajircewa da karfin hali yanzu abin da zai faru ya riga ya faru kuma sai ka fuskanci gaba wa ma kana qawluhum maganan su bai kasance ba illa an qalu face sun fada cewa rabbana ghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana dhunubanmu wa israfana da barnanmu fi amrina cikin al'amarinmu wa thabbit aqdamana Allah ka tabbatar da dugadiganmu wansurna ala qaumil kafirin ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai ne fa atahumullahu thawabad dunya sai Allah madaukakin sarki ya ba su sakamakon su a nan duniya ya ba su lada wa husna thawabil akhirah da kuma kyakkyawan sakamako a lahira wallahu yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa na'am
ya ayyuha alladhina يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير
يحذر تعالى عباده المؤمنين الله مدوكين سركي yana tsawatar da bayin shi mu'minai an ta'at likafirina kada ku sukuskura su yi wa kafirai ta'a wal munafiqin da munafikai fa inna ta'atuhum turisu rada fi dunya wal akhirah domin bi kai bore ya hau da yin ta'a da biyayya ga kafirai ga munafikai wannan yakan wajabta halaka da fushi na Allah madaukakin sarki a duniya da kuma gobe da kiyama shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda sai imani in tuti'u alladina kafaru idan kuka yi biyayya ga wadanda ce kafirai ne yarudukum ala aqabikum zai mayar da ku bisa diga digan ku ya mayar da ku akan sawun ku fatan kalibu khasirin za ku juya cikin kalkaske kuna masu tadewa domin har kullun abin da zuciya yake samun gado ko kuma abin da da'a ga Allah madaukakin sarki shi gadarwa zuciya shine karfin hali da samun kusantar Allah madaukakin sarki to aka san haka kuma zai sanya wa zuciya datti da kazanta mutun sai ya samu nisa da Allah madaukakin sarki ba kusanci ba wannan yasa Allah ya ce fatan kalibu khasirin karshen ta za ku juya cikin kalkaske a wulakanci to sai sannan sai Allah madaukakin sarki ya umarni da ayi masa'a da kuma taimakawa addinin shi Allah sai balillahu maulakum a'a Allah madaukakin sarki shine majibincin al'amarinku wa huwa khairun nasirin shine mafi alkhairin masu taimako sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba Allah sai da sannu zamu jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda sai kafirci bima ashraku billah saboda shirka da suka yi wa Allah madaukakin sarki da malam yunzil bihi sultana abinda Allah bai saukar da hujja akan ayi masa shirka da shi ba wa ma'awahumun nar makomasu shine wuta wa bi'sa mathwa zalimin tir da makomata azzalimi shi yasa hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata hadisin jabir hadithin da Bukhari da Muslim sarwaye shi manzo Allah ya ce utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli an bana abubuwa guda biyar wanda ba a bayar da su ga wani annaba ga wani annabi daga cikin annabawa kafin ni ba na farko ne nusirtu bi ru'bi masirata shahri an ce mace ni da tsoro tsawon tafiyar wata guda abinda hakan ke nufi duk inda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tinkara zai yaki da tafiya tsakanin shi da wannan wurin zai kai tafiyar wata guda Allah zai jefa tsoro a cikin zukatan wannan al'umma shi kuma alama ta nasara akan abokin gaba ka jefa mar tsoro a ran shi idan ya karaye da kai to alama ce da ke nuna za ka yi nasara mun fahimta shi yasa salon jarumai a wurin yaki fito da wani salon da zai firgita abokan gaba idan tsoro ya kama su kafin su farga in ma dabara sai kai su ankara tuna aiki ya riga ya yi nisa shi yasa Allah ya rahama ga Khalid ibn Walid lokacin da aka shugabantar da shi yakin mu'uta an yi shi a wani yanayi mai wahala da tafiya mai nisan gaske duk da rundunar musulmi suna da yawa amma sai suka iske rundunar kafirai rundunar ce wanda yawanta baya misantuwa amma manzo Allah ya sanya masa komandoji guda uku ya sanya wani ya zama shine komandan farko idan an kashe shi wani idan ukun sun kare ku dubu wanda yake cancanta ku sanya shi a matsayin komanda to har lokacin da suka fuskanci abokan gaban tare da yanayin su wanda ke cewa babu ko shakka manzo sallallahu alaihi wa sallama bai san abokan gabar mu na da yawa irin haka ba da bai turo mu ba yana ganin kamar abokan gaban sun yawa daya daga cikin sahabban annabi yace a idan manzo Allah bai sani ba ubangijin manzo Allah ya sani yace ba mu fito wannan wurin bane don rayukan mu su rayu a don addinin musulunci rayu abu ne sanan ne cewa addinin musulunci baya rayuwa sai ma abuta rayuka sauran ta rayukan su yace dan haka aje ayyaki kawai haka suka shiga wannan yakin ana fafatawa komanda na farko wanda aka ayyana sai yayi shahada wani abin al'ajabi a lokacin da ake yakin annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallacin madina shi da sahabbai kai ka ce Allah madaukakin sarki ya dauko filin yakin yana nuna wa annabi ga abin da ke faruwa su dai sahabbai suna kallon yanayin fuskar manzo Allah akwai damuwa an kashe komandan farko manzo Allah ce an kashe wani furuki Allah ya amsa mar shahada shi mun fahimta kamar mutumin da ke kallon satellite aka kashe komanda na biyu manzo Allah ce shi ma wani an kashe shi furuki Allah ya amsa shahada shi aka kashe komanda na uku manzo Allah ce yanzu an kashe komanda na uku furuki Allah ya amsa shahada shi to yaki idan babu jagoranci ai za a kare abokan gaba shi yasa sojoji ke da wani tsari mai ban kai mai ban sha'awa yanzu nan wanda ke jagoranta yaki za a kashe shi kafin ka ce me an sanya wani in za a bar kowa ba tare da umarnin komanda ba baragada za a yi to amma dole in kana son a yi nasara duk yanda komandan ya bada shawara a yi haka za a yi to wannan yasa ganin komandoji guda uku babu su to suka shiga shawara wa ya kamata a ba wa shugabancin wannan karshe dai aka cimma matsaya akan Khalid ibn Walid Allah ya masa rahama sai yake kafa hanzari cewa shi bai dade da shiga musulunci ba yanzu ne yake koyon ka'idojin musulunci ba shi yake cancanta a bashi jagorancin yakin ba aka ce mar a'a mas'alar ba mas'ala bace ta tabbikin musulunci wani abu da man mas'ala ce ta yaki kuma sanin cewa kana da gogewa da sanin makamar yaki yasa aka yi ittifakin a baka to shine lokacin da ya anshi wannan rindinar sai ya fitar da wani salura na ta riga ta fadi saboda a daren jiya ko in ce a wunin jiya ya karanci yanda yakin ke tafiya baki daya kuma ya fahimci irin timing din su da abokan gaba ke yi suna ganin idan gari ya waye sun ayyana wasu wuraren da suke ganin akwai hadari nan za su farmaka to amma ya zafi dan haka sai ya ware wasu sojoji daga cikin nashi sai ta ina bukatar ku tafi mai nisa zuwa bayan dutse kaza ga yakin wurin ya sake ware wasu su ma sai ku tafi wuri mai nisa ku tafi da ba a ganin ku haka ya fitar da bangare guda uku wasu suka yi korafi cewa ya za a yi ga muna fuskantar rindina babba mu da adadin sojoji yan kanana ma'ana ba mu da yawa kuma ka rage mana karfi ka tura wasu wuri kaza sai sa musu abin da yasa ne haka wayannan mutanen sun gama karanta yawan mu kuma dabi'an yaki duk idan ka fahimci yanda yaki ke gudana in aka rabu kafin a hadu kowa suka yi iya kokarin su kuma a cikin mu an auna an ga suwaye masu zafi to za a yi tsinke zuwa kawunan su da haka sai canza kowa position wani da wani da ka tsaya a wuri kaza canza ha koma kai kuma wani koma wuri kaza kai kuma wani koma wuri kaza sai ce wayancan abin da yake bukata idan gari ya waye haka yayi sha wayancan da ke can wurin su fito ta kubba a zare suna kabbara ana Allahu akbar Allahu akbar abinda kafiran za su fahimta cewa tallafi ne yazo musulmi to wannan zai sanya faduwar gaba tare da su kuma abin da ya faru kenan wurin lokacin da wayancan rindina kura ta turnike sarin samaniya suka ji takobi a sama tana walƙiya ga kabbara suna ji kafiran suka hangi kura amma ba za su iya fahimtar dawakan da ke karkashin kura suna da yawa ko ba su da yawa ba saboda akwai tsoro akan su koda yan kadan ne kallon da yawa za su yi musu kuma abin da ya faru kenan wurin wayannan ba su gama shigowa ba kuma sai suka sake jin wata kabbara daga nesa da wata kurar to Khalid ibn Walid da kallon fuskokin abokan gaba sai ya fahimci tsoro ya kama su yanzu wayannan ba su iya shigowa ba sai ga wayancan to sai yake cewa yanzu in muka tafi za mu yi aiki a cikin to washe gari manzo Allah shi ke gaya wa sahabbai cewa yau filin yaki yayi zafi sai ya ambaci Khalid ibn Walid da Saifullah al-Mas'ul yau filin yaki na hannun Khalid ibn Walid kuma da izinin Allah mu'mine zafi nasara har abin da yake zuwa karshen ma'arka manzo Allah na labartawa sahabbai abin da ke faruwa ina ga yan uwa lokaci ya kawo mana kai nan ya kamata mu dakata idan muka tashi darasin mu na gobe sai mu sake maimaita ayoyin da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda ma kuskure kuma Allah ya kai mana Allah ya dauka musulunci da musulmi ya kalkatar da kafirci da kafirai abin da ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da sarasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu cika da imani dan uwanmu da ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙonka ya Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunƙurin cutar da addininmu na musulunci ko ina su a faɗin duniya muna roƙonka ya Allah ka yi mana maganinsu da hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙonka ya Allah ka sa mu ƙarfin zukatanmu ka sa mu fi ƙarfin shaidani idan azalimi ya zo Allah ka ba mu sa da imani wa alaikum salam.